This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da 16. Masu tsaron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku yau Juma'a 25 ga watan Satumba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Grace, awamu kanun labarai.
To Ladan, shugaban Amurka Barack Obama ya karbi bakuncin takwaransa na kasar China Xi Jinping a fadar White House. Papa Roma Francis ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya su kula da talakawa, su kuma haɗa kai wajen shawo kan matsalar sauyin yanayi. Kana kakakin majalisar wakilan Amurka John Boehner zai yi murabus daga majalisa ya kuma sauka daga mukaminsa.
Taukanin labaran kenan. A cikin shirin namu za ku cewa mutane 60 ne daga Najeriya ake hasashen sun mutu daga tumutsutsin da aka yi a kasar Saudiya.
Hukumomin Saudi Arabia a jiladan zuwa yanzu ba su gama tantance ainihin iya waɗanda suka rasa kansu ba wanda suka fito a sassa daban-daban na duniya.
A jamhuriyar Niger kuma babban jami'in kula da ayyukan aikin haji ya yi wa wakilin Musulai Mumunu Barma bayanin waɗanda suka rasu a ƙasar ta Saudiya.
Cikin 'yan Niger wajen almanasika an samu mutum 11, wajen guriya an samu mutum 2, wajen mansik Niger an samu mutum 6, kenan 21 babu wanda suka mutu.
Tsohon shugaban ƙasar Najeriya kuwa Janar Gawan ya yi kira ne ga ƙungiyar Amnesty da su rubuta takardar neman ahuwa ga sojojin Najeriya.
Nigerian military were never trained to do that.
Zargi sojan Najeriya wannan ba daidai bane.
Kana muna dauke da musulunci tushen rayuwa, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. An yi wa shugaban ƙasar China shi marabtar girmamawa a fadar White House tare da harba bindigar girmamawa 21 kafin tattaunawarsa da shugaba Barack Obama da ake kyautata zaton za a taɓo batutuwa masu sarƙaƙiya kamar zargin China da ake da yin kutse ta hanyar sadarwar intanet da matakan da Beijing ke ɗauka a fannin harkokin tattalin arziki da kuma rikici kan tekun kudancin ƙasar China. Da yake shiga fadar White House da shugaba Obama, shugaba Xi cikin raha ya ce an shiga wani sabon babi a dangantaka tsakanin China da Amurka. Shugaban Amurkan ya ce idan manyan ƙasashen nan namu muka haɗa hannu za mu sauya lamura a ƙarni mai zuwa. Obama ya ambaci batun keta hakkin bil'adama da suka zama sanadiyar rashin jituwa tsakanin Washington da Beijing. Shugaba Obama ya ce ƙasashe sun fi nasara, duniya kuma ta fi ci gaba idan aka kare haƙƙoƙin bil'adama. Shi ya iso Washington ne yau Alhamis rana ta biyu ta ziyarar aikin mako guda da ya kawo nan Amurka, da ya fara yada zango a Seattle inda shugaban ƙasar China ya ba kamfanonin Amurka tabbacin cewa yana ƙoƙarin samar da kyakkyawan yanayin zuba jari a ƙasarsa. Da yamma kuma shugaba Obama zai karbi bakuncin takwaran nasa a wata ƙaramar walima cin abincin dare. Mataimakan shugabannin ƙasashen sun ce tattaunawa za su yi a kaɗaice ita ce dama ta farko da za su fara tattaunawa kan muhimman batutuwa yayin ziyarar ta shi ta mako guda.
Papa Roma Francis ya yi jawabi ga shugabannin ƙasashen duniya a shelkwatan Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York yau Juma'a, tare da yin kira da a ɗauki matakin ƙasa da ƙasa da nufin shawo kan matsalar sauyin yanayin talauci da kuma taimakawa 'yan gudun hijira da suke kauracewa tashi-tashin hankula a ƙasashensu. Papa Roma ɗan shekaru 78 ya danganta rashin kula da lalata muhalli da abin da ya kira rashin damuwa da marasa galihu cikin al'umma. Ya ce son zuciya da baƙin kwaɗayin mulki da neman abin duniya sun haifar da rashin mai da hankali da kuma rashin damawa da marasa ƙarfi da talakawa. Papa Roma ya ce waɗanda ake bari a baya ba su samun cin moriyar harkokin arziki, ko dai domin suna da nakasa, ko kuma ba su da ilimi, ko kuma ƙwarewa, ko kuma ba su da ƙarfin ɗaukar matakin siyasa. Papa Roma Francis ya ce ya hana bil'adama cin moriya harkokin arziki ko more babban jin dadin rayuwa babban keta haƙin bil'adama ne da kuma rashin kula da muhalli.
Ofishin kakakin Majalisar Dokokin Amurka John Bena ya sanar yau Alhamis wato ya sanar yau cewa zai yi murabus daga majalisa ya kuma sauka daga mukamin sa a ƙarshen watan Oktoba. Bena wanda ya zama dan majalisa tun shekara ta 1990 yana fuskantar matsi daga jam'iyyar sa ta Republican masu tsatsauran ra'ayi da aka fi sani da Tea Party kan batutuwa da dama. Ya yi ta tattaunawa yau din nan da nufin cimma matsaya da 'yan jam'iyyar sa da kuma nufin kaucewa gaza gudanar da ayyukan gwamnati mako mai zuwa. Mukamin kakakin majalisar wakilai dai shine na biyu a jerin waɗanda za su karɓi aikin shugabancin gwamnatin Amurka idan wani dalili ya sa shugaban ƙasa da mataimakinsa ba su iya ci gaba da jan rigamar shugabancin ƙasar ba. 'Yan jam'iyyar Republican sun zaɓi Bena ne a matsayin kakakin majalisa kusan shekaru 5 da suka shige ranar da ya cika shekaru 61 da haihuwa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sarki Salman na ƙasar Saudiya ya ba da umarnin nazarin tsarin ayyukan hajjin bayan turmutsutsun da aka yi a bayan birnin Makka da ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 717 waɗansu sama da 900 kuma suka ji raunuka iri daban-daban. An nuna hoton bidiyon gawawwakin mutane a ƙasa da waɗanda suka ji raunuka waɗansu kuma suna kuka a Mina da ke tazar kilomita 5 daga birnin na Makka. Majita suna zuwa wurin ne domin jifar shedan aikin ibada na ƙarshe kafin bikin sallah. An yi jerin gwano ana fuskantar zuwa wurin wuri guda ne da rana kafin wani rukunin majita ya juya ya fara komowa, abinda ya sa aka rika karo ana tattake mutane maza da mata tsofi da majiya ƙarfi. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamailika ya bada rahoton cewa turmutsutsun ya faru ne a wurin ayyukan ibada da ke Mina inda aka kafa sama da tantuna 160,000 domin masu aikin na haji. Wannan turmutsutsun shine sanadin asarar rayuka na biyu da aka samu a wannan watan bayan gocewar wata kugiyar daukar kayan gine-gine da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 109 a birnin na Makka a bana. Muna da ƙarin bayani. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda ba za ku rasa ji daga cikin labaran duniya ba, ƙasar Saudiya mun tattauna da ɗaya daga cikin wakilanmu wato Lamido Abubakar domin neman ƙarin haske game da wannan hatsari a can Saudiya, kuma na fara tambayansa ne ko me ake ciki a halin yanzu.
Zuwa yanzu kuma misali da sanyin satin yau zuwa rana na ziyarci musamman inda ake jifar shedan wato jifa ta ji kenan, inda hukumomin Saudi Arabia din suka ɗauki fararen matakai musamman na tsaro, inda misali suka ƙara inganta tsaro na ganin cewa hanyar da mutum ya je ya bi wajen jifa ba ita ce zai dawowa ba. Saboda wannan lamari na cunkoson hanya kusan shi ne ya haddasa wannan al'amari wanda har ya sa mutane da dama suka rasa rayukansu. Amma dai a taƙaice hukumomin Saudi Arabia Haji Ladan zuwa yanzu ba su gama tantance ainihin iya waɗanda suka rasa rayukansu ba wanda suka fito a sassa daban-daban na duniya.
To ko kana da bayani ko kuma masaniyan adadin 'yan Najeriya ko kuma wasu ƙasashen makwata na Najeriya da wannan abin ya rutsa da su?
Eh, to zuwa bayanai dai da suke fitowa daban-daban sun nunar kamar ita Najeriya akwai mutane kamar 60 da suka rasa rayukansu ko kuma sama da haka bisa bayanai, yayin da ita kuma jamhuriyar Niger ita ma tana da mutane da dama da suka rasa rayukansu. Sai dai kuma duk kokarin da nayi na jin ta bakin hukumomin ya cikura, amma dai sun ce suna ci gaba da gudanar da bincike. Yayin da kuma ƙasashe na duniya kamar misali ita ƙasar Syria tana da mutane da dama da suka rasa rayukansu da kuma ƙasar Iraq.
Yawa, dama abin nake so in tambaya shin akwai an san ƙasar da ta fi hasarar mutane sakamakon wannan?
Ƙasashe da dama na duniya sun fara wato bayyana sunayen adadin alazan da suka rasa. Misali kamar ƙasar Iran ta bayyana cewa ta rasa mutane 131, yayin da ƙasar Morocco ita kuma ta bayyana cewa ta rasa wato alazai 87, ita kuma ƙasar India ta rasa alazai 14. yayin da kasar Pakistan ta bayyana cewa ta rasa alhazai 7, ita kuma kasar Indonesia ta bayyana cewa ta rasa alhazai guda 4, yayin da kasar Netherland ta rasa alhaji 1 zuwa yanzu. Ita a hukumance dai wato adadin waɗanda suka rasa rayukansu a Najeriya zuwa yanzu bai fito ba, dai bayanai na nuna cewa kimanin mutane 60 suka rasa rayukansu a Najeriya din.
To Lamido, akwai wani bayani ko haske da za ka kara mana game da wannan al'amari?
To wani babban batu shine abinda mutane suke ci gaba da wato bayani akai, cewa kamar su hukumomin Saudi Arabia a bayan suna bayanin cewa in dai batu ne na jihar Jamrat ba a cika samun matsala ba kamar shekaru da dama da suka gabata, to sai gashi kuma wannan matsalar ta sake dawowa. To shine jama'a misali da muke tattauna da su suka nuna kamar ita kasar Saudi Arabia din kamar ta nuna takaici a wani bangare na faruwar wannan lamari.
To gaba ɗaya ya lamarin yake yanzu nan da Makkan da ma Jamrat din?
To yanzu abin da ke faruwa misali Jamrat a alazan duniya na ci gaba da misali ci gaba da jifa ba wato ba tare da wata matsala ba, yayin da kuma an yi kasa hanyoyin kamar kashi 7 a wannan hanya daban da wannan, sannan a can birnin Makka kuma mutane masu zuwa suna yin tawafi, san ma bisa bayanan da muke samu abubuwa na tafiya bisa kamar yadda ya kamata.
To Allah ya kyauta. Har yanzu dai akan wannan turmutsutsi da aka yi a birnin Makkan Saudi, a jamhuriyar Niger kuma babban jami'in kula da ayyukan haji ya yi wa wakilin Musulman Mumun Barma bayanin waɗanda suka rasu a sakamakon wannan turmutsutsi na 'yan ƙasar Niger.
Mun samu sakamako jiya da marici na cewa cikin 'yan Niger wajen almanasika an samu mutum 11, wajen guriya an samu mutum 2, wajen mansik Niger an samu mutum 6, kena 21 babu wanda suka mutu. Waɗanda suka ji ciwo an samu 9, ƙungiyoyi da yawa waɗanda masu ɗaya masu biyu an samu 9. Sannan waɗanda suka ɓace lokacin da abin ya faru suka firgi suka bi daji an samu haka nan 50 suka ɓace gajiya
ba a san inda suke ba,
amma an samu 11 sun zo yanzu 39 ne.
To ya zuwa yanzu kamar nan koho da wakilanku da ke can kasar Saudiya, wani mataki ne ku ɗauka domin ganin cewa an samu cikakken labari akan wannan al'amari?
To mu nan Nyame mu hau da committee decrease wanda yana nan yana amsa ku da telephone yana ba mutane labari, su ma can suna iya kiran mu nan mu ba su ba mu labari. Can kuma sun yi kwamiti na CRIS wanda ke bincike yake kasar Mina don a samu waɗanda sun kubaci. In ji su wanda suka mutu an san inda za a samu su, liktoci za a samu su. Wanda suka ci ciwo su ma an san inda za a samu su, liktoci za a samu su.
To zuwa yanzu kuna da masaniya akan menene masababin faruwar wannan al'amari?
Wallahi ba mu ihudi. Mu daga nan dai Nyame ba mu ihudi. Amma can ba su gaya mana ba me ya faru. Ku da 'yan jarida kuna cewa wuri ne yan matsi aka yi buskila da aka ba. Amma mu ba mu ihudi haka nan.
To su kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya ne za a zo da gawakin su ko kocin za a
yi? Gwamnati zai kula dai, tunda akwai muna da ambassador can, muna da consul can, gwamnati zai ba da umarni a san yadda za a yi da su.
To Alhaji, nan zuwa wani lokaci ne za a samu cikakken labari?
In kuna so mutanen mu suna nan, akwai lambobin da muka bada a kiran ya a samu mutane wanda za su ba da labari. Idan nan zuwa awa ɗaya, awa biyu, awa uku, awa huɗu kuna tuntuɓar su ku ji eske an samu ƙarin labari.
Kamar yanzu su mutanen gari suna ta nuna damuwa akan halin da ake ciki, me za ka ce domin ganin hankulan sun kwanta?
Sai hankuri, sai mun samu listikin da aka rubuta wanda ya mutu da sunan shi da garin su da ajansikin su da garin su, wanda ya ji ciwo a samu listikin da ajansikin shi da garin su, kuma waɗanda suka ɓace wanda ba a sake gani ba su ma a ta da garin su da ajansikin su da garin su. Wannan shi muke jira in sai samu, in muka same shi sai mutane suka jiya sai mu kawo mu ba ku 'yan jarida ku faɗa musu ko hankalin shi kwanta.
Allah ya kyauta. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Yakubu Gowon ya buƙaci ƙungiyar nan mai rajin kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International da ta rubuta takardar neman ahuwa ga sojojin Najeriya, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko da shi.
Janar Yakubu Gowon, wanda ke magana a wurin wani lacca da kwalejin tsaro ta Najeriya da ke nan Abuja ta shirya domin hafsoshin da ke halartar kwas na 24, ya ce ko kaɗan bai dace Amnesty International ta zargi sojan Najeriya da yin kisan gilla a fararen hula ba, domin 'yan Boko Haram suke aikata abin da suke zargin sojan da aikatawa. Ya ce,
for them to accuse Nigerian military for doing that certainly is wrong because the Nigerian military were never trained to do that.
Su zargi sojan Najeriya wannan ba daidai ba ne, domin ba taba horas da mayakan Najeriya su yi hakan ba. Bai kamata su yi wannan zargi ba. Wannan ba daidai bane. Don haka su nemi gafarar rundunar sojan Najeriya da ma Najeriyar.
They should apologize to the Nigerian military and to Nigeria.
A nasa bangaren, babban hafsan sojan Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai cewa yayi.
Mr. President just approved some funds also for us to get more equipment.
Yace kwanan nan shugaban kasa ya amince da wasu kudade da za su yi karin wasu manyan makamai. Yace cikin wa'adin watanni ukun da aka bai wa sojan Najeriya su kawo karshen yan Boko Haram zuwa yanzu an yi nisa sosai kuma za a cimma wa'adin kafin ma lokacin ya kare. Tun da farko sai da permanent secretary na ma'aikatar tsaron Najeriya Ismaila Aliyu yace
by all indices we might even beat the deadline.
Alamu duk sun tabbatar da za a cimma wa'adin kawo karshen yan Boko Haram kamar yadda shugaban kasa yake da muradi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a can kuma a jamhuriyar Niger a cikin jihar Difa a Shotamari cikin kauyen Ngaruwa ɗan Boko Haram sun halaka mutane 15 kamar yadda Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da wani ɗan mutumin garin wato Ibrahim Yunusa. Ga yadda tattaunawar nasu ta kasance.
A misalin jiya da dare ne abin ya faru a wani ƙauye a nan cikin kominikin Shetmari ana ce ma garin Ngurtawa. Mutum 15 ne suka halaka har da wakilin sarki hakimin garin shi garin da Ngurtawa kin.
Ngurtawa
hakimin garin shi ma sun halaka shi shine dai babba a cikin mutanen da aka halaka.
To ga ganinka yaya ne anka tabbatar da waɗannan mutane an Boko Haram ne?
Su ɗan garin suka bayyana da yan Boko Haram ne suka zo kuma sun ce ba su koma cikin Nigeria ba sun watso sun shiga cikin Niger. A halin yanzu an kai jami'an tsaro an baza su a ko'ina ba shiga ba fita wurare.
Kenan abin da kake cewa yanzu yan Boko Haram da dama sun shigo cikin ƙasar Niger?
Waɗanda suka shigo jiyan nan suka yi ɓanna duka a hudun mutane ba su koma ƙasar Nigeria ba sun shigo cikin Niger.
To
kai ɓanna sun watsi Niger.
To wace irin gudunmuwa ce jami'an tsaro sun ka kawo a yanzu hira da muke?
To a yanzu dai wurin jami'an tsaro sun killace wurin ba a shiga ba a fita suna nan sai sun gama binciken su inda duk mutane ma sun gudu na garin inamomin su da komi duka sun faro da abincin su duka sun bari su ma sun hansama.
To yanzu menene mutanen wannan garin suke ci bisa kan wannan abin da ya faru?
To wallahi har yanzu dai bamu samu wa'ansu takamaimai ba wa'anda kai magana su dai kin tsari tsari ce bisa iya magana sai dai ba a sani ba ko in an jima za a samu an yi magana daga mutane.
To kamar da ka sani ne mun san da cewa akwai kasashen waje wanda suka taimaka ma jami'an tsaro na Niger bisa kan wannan yaki da ake da yan ta'adda na Boko Haram. To yanzu ganinka kuna ganin al'amu akwai jami'an tsaro na kasashen waje nan a wannan wurin?
Yanzu dai jami'an tsaro na ƙasar Niger kadai ne inda sojojin Chad ma sun koma. Yanzu jami'an tsaron Niger su kadai ne anan su suke kare jihar Difa.
Kina yanzu abin da ke so ka cewa shine har yanzu dai wannan iyaka tsakamar dai tana bude haka mutane suna shiga suna hitawa da suke so?
Suna yi tunda ka san ruwa ne a wurin. Ruwa su kuma an su ji daga cikin su sun iya ruwa sai su biyo ruwa su zo su yi fanna su koma. Tunda garin na ma na da masaku wanda a kwanakin ba sojojin Chad da na Niger da suka kwato shi. A yanzu mun samu labarin an ce sun koma ma garin suna taruwa a garin su yan Boko Haram.
Suna taruwa a wani gari?
A nan garin na da Damasak wanda a kwanakin baya sojojin Niger da na Chad da suka amsa. Ka san har yanzu ana cewa sojojin Nigeria ba su zo suka amshi wurin ba. Kuma sojojin Niger da Chad su kuma sun huto sun bar wurin.
To
da zawar ruwa wato kogi.
To shi yanzu minista mai kula da harkokin gida Malam Hasu Mas'ud ya iso a wannan wurin koko ya bada bayani cikin rahotanni na television ko gidan radio bisa wannan abun da ya faru?
Wannan sai dai ko misalin in an jima ko zuwa dare. A halin yanzu dai bamu samu jin labarin isowar shi ba.
To kace sun kashe
mataimakin gwamna ina ji sun tafi can. Mataimakin gwamna shi ma da gwamnan bayanai ya yi tahiya amma mataimakin shi ya leka can wajen inda abin ya faru.
To Allah ya kyauta. Abdulaziz Ali Toro kenan da Ibrahim Yunus a tattaunawar su kan mutanen da yan Boko Haram suka kashe a garin Ngaruwa a cikin jihar Difa. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Allahu ya Rahman ya Jalal wal Ikram Allah shi kace da
musulunci tushen rayuwa
kazar da bata da nono.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. da fatan an yi babbar sallah lafiya a shekaran jiya Laraba in ba a manta ba. Tara ga watan Zulhijja shekara ta 1436 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musulman duniya suka taru a Makka suka kuma hau arfa a aikin hajjin bana. Shin menene fa'idar ranar arfa? Wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya da a yanzu haka yake can ƙasa mai tsarki ya zanta da Sheikh Abdullahi Balalau a inda ya tambaye shi menene fa'idar wannan rana.
Babu shakka ranar arfa rana ce da ba a yi kamanta ba a cikin ranakun duniya. Babu ranar da Allah subhanahu wa ta'ala yake yanta bayi da suka cancanci zama wuta ya mai da su ƴan aljanna kamar ranar arfa. Cikin kwanakin duniya ba ran da shedan ya kaskanta ya walakanta kamar ranar arfa. Ba ran da aka ce Allah da kansa yakan sauko har saman duniya, saukowa irin wanda ya dace da shi kamar ranar arfa. Ya yanta ya saki yantawa kuma yana alfahari da wannan fitowa da muka yi na kaskantar da kai a matsayin mu na bayi na Allah. Wayannan kwanaki 10 na farko na Zulhijja suna da albarka sai ga ranar arfa a ciki. Saboda haka ranar arfa ita ce mafificin ranaku. Har ma mutumin da bai zo aikin haji ba yayi azumi a ranar arfa, manzon Allah ya ce Allah zai gafarta masa zunubinsa na shekara guda da ya wuce da ma shekara na gaba. Shi ko wanda yayi aikin haji ya tsaya, to ba zunubin shekara guda da ya wuce ko wanda zai zo ba, a duk zunubansa da yayi gabaki daya zai koma gidansa kamar da mahaifiyarsa ta haife shi, ba shi da zunubi ko daya. Man hajja falam yarfus walam yafsukh kharaja min dhanbihi ka yawmi waladatu ummuhu. Duk wanda yayi aikin haji kamar yadda manzon Allah ya karantar ba fasikanci, hatta matarsa bai sabu da ita irin wannan hali ba, zai rabu da zunubinsa kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi, ba shi da zunubi ko daya. Don haka rana ne da kowane musulmi ke fatan a ce yana wannan wuri. Sannan kuma wannan yana karantar da mu haɗin kan musulmin duniya baki daya. Duk inda kake a duniya ranar arfa ita ce rana guda, ba za ka iya samun arfa a wani gari ba sai ka zo nan. Saboda haka mutumin America yana nan anan, mutumin Russia yana nan anan, mutumin ko ina a duniya ga na Africa ga mu nan, kowa yana cakuɗe da ƴan uwansa cikin ainihin wato zani da mayafi. Baka iya bambance tsakanin mai mulki da talaka, baka iya bambance tsakanin malami da jahili. Kowannen mu kalma guda yake labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ga kuma samun gafara daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ai rana ce da kowa ke cike da murna da farin ciki. Addu'ar mu Allah madaukakin sarki ya karba mana. Sannan kuma babban garabasa kai Alhaji, hatta wanda ka tuna da shi a ranan kace ai mishi addu'a, saboda ka tuna da shi sai Allah ya ce haddashi shi ma an gafarta mishi. To shi yasa muka ce a tuna da Najeriya. Allah madaukakin sarki ya kawo mana wani irin canji a Najeriya na shugabanci. Mun so mu ganin alamar zaman lafiya ya dawo, tattalin arziki ya samu farfadowa, alaman ainihin wato mun so mu ganin wutar lantarki, abubuwa ga sunan iri-iri daban-daban. Wannan ya faru ne saboda addu'o'i da bayin Allah suka yi ta yi bara a wannan wuri na cewa Allah ka tsare jinanan al'umma da ake kashewa. Babu musulmi, hatta wanda ba musulmi ba, duk ana kashe su. Saboda haka Allah ka kawo mana sauki. Musulmai mun kaskantar da kai a arfa, mun roki Allah sai Allah ya kawo mana canji. Domin zaman lafiyan gwamnatin Najeriya shine alaman zaman lafiyan sauran gwamnatoci na makwabtanmu, shine ma alaman zaman lafiya na duniya baki daya.
Na zaga na ga wasu, wani yana sallah, wani yana karatu alqur'ani, wani yana bacci, wani kuma ya samu can kan dutse ya hau ya daga hannu can sama yana addu'a. Wani ne yafi daukar matakin a samun amsawar addu'a sa?
Ai kowanne daga cikin su Allah zai ansa musu kuma zai biya bukata. Amma wanda yafi dacewa da sunnan manzon Allah shine wanda ya tsaya a tsaye yana kallon alqibla, kuma ya tsaya inda yake ba sai ya je hau dutse ba. Don annabi ya tsaya ya ce wa qaftu hahuna wa arfa kulluha mawqifu. Na tsaya anan, duk inda ka tsaya a arfa ka samu lada, ko bacci kake yi za a baka lada. Shi yasa hatta waɗanda wannan ainihin wato annoba ya fada musu, abinda ya faru a haramin Makka ya faru, wasu suka rasa rayukansu, wasu suka samu raununuka. Gwamnatin Saudiya ta sa an dauko su sahu-sahu a cikin motoci na ambulance daban-daban, an kawo su nan arfa don su kasance sun samu ainihin wato aikin haji. Saboda haka in aka kawo ka nan arfa, ko bacci kai ka samu ainihin wato Arfa, ka dai tsaya a wurin har rana ta fadi. In ma rana ta fadi baka samu ba, in ka tsaya da dare kafin alfijir ya keto, to za a kira ka Alhaji. Amma in wannan ya kubuce maka, to ba abin da za ka yi ko yanka ko mai don ka gyara. Saboda haka duk wanda ya tsaya a tsaye yana fuskantar alƙibla ya yi wannan addu'o'i, ya dace da sunna na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin Musulunci tushen rayuwa na wannan makon, sai kuma wani makon in Allah ya kai mu. A madadin Nasura Adamu El-Hikaya, wakilin murya Amurka da yake ƙasa mai tsarki a yanzu, sai kuma Sheikh Abdullahi Balalau wanda aka yi hirar da shi, sai kuma wanda ya haɗa mana sauti Cibahiro Dodone. Ni Usman Kabara daga sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalamu.
Ku zamu fara ne da sakon Umar Fa'eva Gashuwa wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Allah ya kawo daidaito tsakanin Vladimir Putin na Russia da Barack Obama na Amurka akan sasanta rikicin Syria. Shi kuwa Aminu dan Kaduna Amanawa cewayi, muna jajintawa iyalai da ƴan uwan mahajjatin da suka rasa rayukansu a turmutsin Saudiya wanda suka jikkata. Allah ya ba su lafiya, amin. Sai sakon Abubakar Lawal Abubakar Daura wanda ya ce assalamu alaikum. Ku bani dama na mika jinjina da godiya ga hukumomin Saudiya game da taimakon nama da za su baiwa ƴan gudun hijirar Najeriya waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da gidajensu. Da fatan Allah ya sa tallafin ya isa wajen waɗanda aka yi domin su, amin. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama na mika sakon barka da sallah ga al'ummar musulmin duniya. Ina kuma mika sakon barka da sallah ga ma'aikatanku na VOA Hausa baki daya da kuma dukkanin masu sauraron muryar Amurka da ma al'ummar musulmin duniya baki daya. Da fatan an yi sallah lafiya. Wannan sako ya fito ne daga Muhammad Mekasid Cross a karamar hukumar Kukawa jihar Borno Najeriya. A ƙarshe sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Ababakar Lawal gidan Dan Maye a Jargaba da Dr. Nasiru mai magani birnin Kebbi da Aminu Dan Kaduna Amanawa da Isu Ndila Faki da Umar Idrisa Askira da Fa'ilu Dalladi Mahuta waɗanda suka ce a miƙa musu sakon ta'aziyarsu da jaji ga iyalai da ƴan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a ƙasar Saudiya sakamakon turmutsin jama'a da aka samu wajen aikin Hajji. Allah ji kansu ya gafarta musu, amin.
To kafin mu kalkare ga Grace ta dawo da labarai, amma wannan kara a takaice.
Haka yake, shugaban Amurka Barack Obama ya karbi bakuncin takwaransa na kasar China Xi Jinping a fadar White House. Papa Roma Francis ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya su kula da talakawa, su kuma haɗa kai wajen shawo kan matsalar sauyin yanayi. Kana kakakin Majalisar Wakilan Amurka John Boehner ya yi murabus daga majalisa, ya kuma sauka daga mukaminsa.
To madalla. Oh, ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdu da Abdulaziz Al-Doro da suka taya mun gabatarwa, da Daniel Brown wanda ya bada umarni, sai injiniyanmu na wannan lokacin wato injiniya Michael Dubeski. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin jin Jamila da Halima da za su gabatar da shirin yau da gobe. Sai.